Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokai yake muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To shugaban majalisar dinkin duniya ya kira da gaggauta kwatanta wuta a Gaza wanda yake tana zama tamkar makabarta ga kananan yaran Falastina a kowace rana. Shugabannin sojin Mali sun yi watsi da zargin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yana cewa sojojinta da sojojin hayar Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu harare uku da suka kai. A kuma da cewa hukumar agaji sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa ya kashe mutane akalla 30 da rabar dabbai da mahallansu a Kenya da Somalia.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da kisan wasu mutane biyar tare da kona wasu kayayyaki a raba. To ko me masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke cewa dangane da matsalar tsaro a wasu yankunan Najeriya?
Wata al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babbar rawar da suke takawa, amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakanin ita da al'umma.
Bayan nan za ku ji cewa 'yan siyasa a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan yadda kotunan ɗaukaka ƙararrakin zaɓe ke ci gaba da yanke hukunci.
Duk shari'o'in da ake yi a ƙasar nan gabaki ɗaya za ka ga kalilan ne waɗanda a zuwa yanzu aka ce bayan an yi an karɓe kujerun kuma suka tabbata an karɓe su.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke tsakanin shugaba Bola Tinubu da Atiku Abubakar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Joe Biden ya tattauna ta wayar hoji Litinin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya jaddada cikin goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas, yayin da ya kuma jaddada wajibcin kare fararen hula Palestine da kuma rage barnar da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin. Shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar samar da tsagaita wuta don baiwa fararen hula a Gaza damar ficewa daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa cikin koshin lafiya, don tabbatar da ganin an kai agaji ga fararen hula da ke cikin bukata da kuma yadda za a iya sakin mutanen da ake garkuwa da su. Shugaban ya kuma yi tsokaci kan halin da ake ciki a yammacin kogin Jordan da kuma bukatar a hukunta masu tsoron ra'ayi kan ayyukan ta'addanci. Sun kuma amince sake yin magana a cikin kwanaki masu zuwa, in ji Father White House. A ɗaya bangaren kuma, sakataren janar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira da a gaggauta tsagaita wuta a Gaza, wanda ya ce tana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan ƙananan yaran Falastina a kowace rana, yayin da kwamitin sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki. Hanyar wucewa gaba a bayyana take, kamar yadda ya shaida manema labarai a majalisar ɗinkin duniya, a dakatar da buɗe wuta na jin ƙai yanzu. Ya ce dole ne dukkan ɓangarorin su mutunta nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa, kuma babu wani ɓangaren da ke cikin rikici da ke sama da doka. Wannan yana nufin a sakin mutanen da aka garkuwa da su a Gaza ba tare da wani sharaɗi ba yanzu, in ji shi game da maza da mata 240 da Hamas ta sace a harin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoba cikin Isra'ila. A ranar Litinin ne hukumar soja da ke mulkin kasar Mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi da cewa sojojinta da sojojin Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu harare uku da suka kai. A birnin Bamako, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce rahoton na kungiyar Human Rights Watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin san rai da san zuciya wajen sanya sojojin ƙasar daidai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai. Kungiyar Human Rights Watch ta ce ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da sojojin Mali sun kashe akalla fararen hula 175 waɗanda yawancinsu yara ne tsakanin watan Afrilu zuwa Satumba, inda suka yi Allah wadi da kisan gillar da aka yi fararen hula a matsayin laifukan yaƙi. Kungiyar agaji ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta ce kungiyar tallafa musulunci da musulmi mai alaka da alƙa'ida ce ta dauki alhakin kashe fararen hula akalla 135 a harharbi da ta kai.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kisan mutane 5 tare da kona kayan abinci da abubuwan hawa a wani hari da 'yan bindiga suka kai da safiyar ranar Litinin a garin gidan Buwai da ke karamar hukumar Raba ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan harin dai yana zuwa ne lokacin da mahukunta ke cewa suna ɗaukar matakai na magance ayyukan ta'addanci a Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Har yanzu wasu al'ummomi a Najeriya suna kasa samun yin bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na matsalar 'yan bindiga, duk da yake wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bindigar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, da safiyar jiya Litinin, jama'ar garin gidan Boy a karamar mulki ta Raba sun wayi gari da rashin mutane 5 sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai a garin. Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta tabbatar da lamarin ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufa'i.
Sun sassama rumbunan abinci, wuta da shaguna da kuma abun hawa mashin da mota, wanda suka kuma kashe mutum 5 irin jikata wasu. Babu rahoton cewa an ɗauki mutane. Yanzu haka kuma shi jifi a wurin tare da haɗin gwiwa na majalanci da sojoji gargajiya suka kai a ɗauki wannan wurin.
Dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Abdullahi Alhaji Zakari ya nuna damuwa akan faruwar lamarin, wanda ya ce ba ya rasa nasaba da tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoro kuma suna shakkun shiga garin saboda shi.
Kusan duk gabacin Sokoto da kewayen Sokoto an san shi mai kokari ne kuma arziki ne, kuma Allah ya jarumce shi yanzu akan wannan aiki da yake na taimaka ma ƙasa. An kama shi yana gidan yari tsari, shi yasa muna ganin, shi yasa zan kai tattaki suna ta neman sa'a da shugaba wannan garin. Kuma gaskiya sun shigo ba karamin banda sun ka jama'an mu ba.
To wani irin yanayi mutanen garin suke yanzu?
Gaskiya wannan garin suna cikin yanayin dardar, saboda gari ne wanda wannan mutum ya sunan da ake ma Yusuf da Aliya, da ba mamaki sanin cewa yana can tsari da jami'an tsaro yasa sun ka shigo wannan garin sun kai wannan aikata.
To ko me rundunar 'yan sanda za ta ce akan batun tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoron shiga garin saboda shi?
To ka san irin wani abu ya faru za ka ji bayanai da kurfe-kurfe da dama, amma yamma wani abu ne zan haga mun samu shi mai gari da kuma kanto makaman kuma wanda kuma insha Allah za su tattauna a ga kadan ma haka ne insha Allah za mu samu wannan labarin.
Ko kafin wannan harin an kai wani makamancin sa a garin Duhuwa na karamar hukumar mulki ta Wurno mai makwabtaka da Raba duk a gabacin Sokoto, wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane 6 da kuma wata hubbasa da mutane suka yi na halaka wasu mutane da aka gano suna yi wa 'yan bindiga leƙen asiri a garin Huci na karamar hukumar mulki ta Gwadabawa. Masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Professor Bello Bada na ganin cewa kowa na da gudunmuwar da zai bayar wajen samun mafita daga wannan matsala ta rashin tsaro.
Wata al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babbar rawar da suke takawa, amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakanin ita da al'umma. Wata hukuma ta yi kokari, al'umma sun yarda da ita, sun amince da ita cewa tana musu fata alheri kuma da gaske take yi. Idan suka fahimci haka, to su an mutane waɗanda za su fara ba da bayani na asiri, wanda kuma shi zai sa ita kuma hukuma da ke da ƙarfi ta yi amfani da wannan bayani na asiri tare da abin da jami'anta sun ka samo mata.
Fatar 'yan Najeriya dai ba za ta wuce ganin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba na rashin tsaro a ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan na cewa karfe 12 na dare da minti 9. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na 2.
Daruruwan Yahudawa masu fafutuka a nan Amurka sun mamaye mutum-mutumin 'yanci na New York cikin lumana a ranar Litinin don neman tsagaita buɗe wuta ga Isra'ila da kuma kawo ƙarshen bamaman kisan ƙari dangi da ake yi wa fararen hula a tsirin Gaza. Sanye da baƙar riguna masu ɗauke da takin Yahudawa na buƙatar tsagaita buɗe wuta a yanzu, ko kuma ba da sunanmu ba. Masu zanga-zanga sun ɗaga tutocin da aka rubuta "Duk duniya na kallo da Falasɗina su kasance masu 'yanci." mahalarta zanga-zangar daga cibiyar fahimtar gabas ta tsakiya sun buƙaci aka ƙarshen kisan kiyashin da Isra'ila take wa Falastina fararen hula a Gaza. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Litinin cikin jawabinsa na fifin bidiyo cewa rashin tunani ne a tattauna batun gudanar da zaɓe a Ukraine a lokacin yaƙi, ya yi kira da haɗa kai domin kaucewa tattaunawar siyasa mara ma'ana. Ya kamata mu gane cewa wannan lokaci ne na tsaro lokacin yaƙi, wanda makoma ƙasa da al'ummar ta suka dogara gare shi, in ji shi. Ya ci gaba da cewa ya yi imani cewa zaɓe bai dace da wannan lokacin ba. Zelensky ya ce yana da matuƙar muhimmanci a mai da hankali kan ƙalubalen soji da Ukraine ke fuskanta, yayin da take ƙoƙarin fitattakar sojin Rasha da suka mamaye kusan kashi biyar na yankunan tafiye da watanni 20 bayan ƙaddamar da wani gagarumin farmaki a watan Fabrairun 2022.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kotunan ɗaukaka ƙara da ke sauraron ƙararrakin da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka yi a Najeriya cikin watan Fabrairu da Maris da suka wuce, na ci gaba da yanke hukunce-hukunce a kan kujerun 'yan majalisar dokoki da na gwamnonin ƙasar, gabanin wa'adin da doka ta shata musu ya ƙare, yayin da 'yan siyasa da masana dokokin ƙasa ke ci gaba da yin sharhi kan yadda shari'un ke tafiya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Shari'un da ke tafiya ko aka kammala su sun shafi samfurin dukkanin kujerun da aka tsaya zaɓe a kansu a watan Fabrairun da ya gabata, wato na gwamna da na shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki na ƙasa da na jihohi. Baya ga wasu kujerun gwamnoni da ake tafka shari'a kansu yanzu haka, a majalisar dokokin Najeriya mai kujeru 469 an gabatar da korafin rashin gamsuwa da sakamakon zaben guda 356 mai zuwa yanzu an warware ƙararraki 38 yayin da 318 ke jiran kammalawa. Kujerar ɗan majalisar tarayya ta kura garin Malam da Madobi a jihar Kano da birnin Kudu da Buji a jihar Jigawa, kana da kuma kujerar sanata mai wakiltar Kogi ta tsakiya da takwarata ta Adamawa ta tsakiya a jihohin Kogi da Adamawan na cikin misalan waɗanda aka kammala shari'unsu. Barista Amina Umar, guda cikin lauyoyin da ke zuwa kotuna a jihar Kano, ta yi fashin baki akan sigar gudanar da shari'un da suka shafi zaɓe.
Kotunan zaɓe kotuna ne na musamman wanda suke da nasu yanda ake tafi kar da abubuwa, so shi yasa zaka ga ana ba da lokaci a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Dole akwai abin da ake ce mafiya hiyaram, wanda ya ƙara in ya faɗi nashi to dole wanda aka yi ƙara shi ma a bashi time ɗin da zai faɗi nasa hiyarin ɗin. Sai kotu ta yi wani abu da ake cewa ko ruling ko judgment. Abin bambancin da ke tsakanin ruling da judgment shine, shi ruling wato hukunci ne ƙwarya-ƙwaryan hukunci. Hukunci ne ake yi a cikin shari'a ba tare da an gama shari'a ba, yayin da shi kuma judgment hukunci ne na ƙarshe wanda daga shi babu wani abu sai dai mutum ya ɗaukaka ƙara idan doka ta ba da damar a ɗaukaka ƙara. So duko su dokokin zaɓe wasu dokoki ne da suke zaɓaɓɓu kuma na musamman kuma wanda aka yi su don zaɓen.
Ta yi wannan sarƙaƙin dokokin ce ta sanya wasu 'yan Najeriya ke ganin tamkar ana samun kwan-gaba-kwan baya a sha'anin shari'un zaben ƙasar. 'Yan siyasa irin su sanata Masaudu Aljibrin Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, ke cewa
duk shari'o'in da ake yi a ƙasar nan gabaki ɗaya zaka ga ƙalilan ne waɗanda zuwa yanzu aka ce bayan an yi an karɓe kujerun kuma suka tabbata an karɓe su. To ina nuna wa mutane cewar za a je kotun ƙasa ta yi shari'a a ce an karɓa saboda waɗansu dalilai, a je can sama a sake cewa a waɗannan dalilan da aka faɗa ba haka suke ba. Saboda haka idan haka kai kana da wannan tunanin cewar haka za ta dinga faruwa, menene dalilin da ya sa mutum ma zai je kai ƙara? So ni ina ganin da cewar mu 'yan siyasa mu yi karatun tanatsu. Abu na biyu kuma shi ne, ya ma kamata a ta ita hukumar zaɓe ya zamana a ce ta ɗauki darasi daga dukkan irin abubuwan nan da yake faruwa. Shin me isa suke barin waɗansu ƙofofin da ma za a ce an yi zaɓe an kai ƙara har ma a ce za a dinga mujadala a kotu tsakanin wanda yi nasara da ma wanda bai nasara ba. Saboda haka ita kanta hukumar zabe ya kamata ta dinga tsayawa ta kalli irin ayyukanta.
Yayin da kotun daukar kara ta Abuja ta kebe lokacin da za ta yi hukuncin karshe akan shari'ar gwamnatin Kano, ana sa ran kotun daukar kara za su karkare hukuncen su daga nan zuwa karshen watan gobe na Disamba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan ba kotun kolin abinda ta fada tana da conflicting sadaddu guda biyu. Okay, kun kawo, mun kawo. Kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne. Saboda haka wanne za ta aminta da shi?
A takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takardan ba mu san inda ya samu ta ba kuma ba mu muka ba da ita ba. Kana da daman ka je kasuwa kai printing tunda ka gama makaranta kai printing ta kai ta
alƙada ikirarin yayin shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya baka takardar bogi kenan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Kamar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar Wazira Adama ya yi a ran 5 ga watan Oktoban da ya gabata lokacin da ya gayyato ƴan jaridu ya yi musu korafi game da shari'ar da kotun kolin Najeriya ta yanke game da makomar zaben da aka yi na shugaban kasa a shekarar nan. Shi ma dan takarar jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi shi ma jiya ya kira na shi taron ƴan jaridu inda ya nasa korafi yana caccakar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke inda ta yi jifa da karar da shi Obi din da shi wazirin Adama suka shiga suna kalubalantar nasarar zabe da aka yi wa shugaban kasa na yanzu mai ci Bola Ahmed Tinubu a zaben bana din da aka yi. Idan za a tuna a ran 26 ga watan Oktoba ne ita wannan kotun ta koli ta Najeriya ta yi jifa da wannan karirakin da su Atiku da Obi suka shigar inda kuma wannan yasa aka zo karshen kulkul ga duk wani yunkuri ko korafi da za su so su yi a na shari'a dangane da wannan zabe din. To ya mutane suka ji game da wannan hukunci.
Sunana Yusuf Dinzadi, mataimaki na musamman akan shanin watsa labarai da sadarwa ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa a Najeriya. Mu a ganin mu a jam'iyyanci cewa abin da aka yi bai dace ba, kuma ai son rai ita kanta kotun koli ta kauce mu tsarin da ya dace ta bi akan sha'anin da ya shafi hukunci na tsarin mulki na shekara 1999. Kuma muna ganin da kotun koli ta yi adalci ta bi wannan da abubuwan da za a samu akan adalci za su fi abinda ake ganin ai a yanzu. Sai dai mun bar ma 'yan Najeriya zaɓi. Yan Najeriya dai sun riga su tabbatar da cewa kotun koli ta riga ta yi hukuncin ta.
Sunana Adamu Bura Fatusko, dan gwagwarmaya kuma ɗan jam'iyyar APC. Hukuncin da kotu ta yanke ta yi daidai saboda kowa na ƙarƙashin doka da oda ne. Hukunci da aka yanke ya yi daidai da ma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu shi ya ci zaɓe kuma an tabbatar kuma gaskiya ta yi halinta.
Haka ne, watakila za ku tuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da aka fito da shi a lokacin da ake wannan yanke hukuncin na kotun kolin Najeriya shine cancantar wasu 'yan siyasa na tsayawa zaɓe ciki har da shi Tinubun da kuma mataimakinsa Kashin Shattima. Kuma daga kan batun Kashin Shattima ne za mu dora a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na Abuja Nasiru Alhamdu Alhika ya shirya mana tsakanin lauyoyi guda biyu. Ɗaya mai wakiltar ɓangaren Atiku Abubakar, ɗaya mai wakiltar ɓangaren Bola Tinubu. Wato yana muku magana barista Abubakar Kurawa da ke wakiltar ɓangaren Tinubu da kuma Laura Awwal Abdulkadir Albaruri da ke wakiltar ɓangaren wazirin Adamawa.
Awwal Abdulkadir Albaruri, na ji kamar kana cewa akwai wani abin da kotun koli ta yi, kana nema ka kalubalanci Kurawa.
Ai, maganar da ake yi abin da ya ɗauko wannan jam'iyya da ta zo take kalubalantar fitowar Kashin Shattima a matsayin mataimakin shugaban kasa, abu ne mai sauki kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida. Don haka PDP ta fito ta ce jam'iyyar da ba tata ba bai dace ta tsayar da ɗan takara ba, wannan matsala ce ta cikin gida. Amma idan abu an zo mutum ya zama shugaban kasa, wannan babu wani laifi a kawo takardu da bayanai, kuma an je an kawo takardun. Amma kuma kotun koli ta duba abin da na kira da salo da fidda fice
inda kuma kotun kolin barinta idan ma kotun kolin abin da ta fada tana da conflicting takardu guda biyu
okay
kun kawo mun kawo kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne zaka aminta da shi kwashin din da fara da yake san a ranar da aka yi zaman farko ku kun zo da takarda kun ce gashi kuma ita jami'ar nan ta yi bayani tun a Amurka tun lokacin da ake fito abun nan sukan suna canza taswirar certificate din su lokaci zuwa lokaci idan an yi zai zaman to an baka takarda a lokacin kai da ka gama sai zaman to ka san takardar ka ta sabunta saboda wani dalili in kai applying a maka issue ba na wancan lokacin za a baka ba na wannan lokacin za a baka
amma
dan mutun ta banta ku zo kuna cewa ba daidai bane muna kare muna zubar da mutuncin kasar mu ne fa
bari ta kurawa
muna kare mutuncin kasar mu dai ka
bayyana zubar wa ku
dole ne mu saka alamomin tambaya akan abin da suka faru saboda mutun ne wanda ya zama shugaban kasar Najeriya babu wanda zai blackmailin wani dan ya fito ya tuhumi abubuwan da suke faruwa akan shugaban kasa ai muna maganar demokradiya ne kuma muna ganin yadda ake yin demokradiya a sauran kasashe bai dace mu ma mu zama ba mu bin doka da oda ba kamar yadda yake a
cikin oda din an riga an gama bin
yawa don haka babu wani abu daga yau har wato daga shekarun da suka wuce har shekaru masu gaba kowanne dan Najeriya yana da daman ya ci gaba da tambayar yanda akai aka samu wannan takarda saboda akwai zabubbuka na gaba
wannan yadda akai ba wani hana Najeriya ya tambaya
kuma ba wani maganar da take faɗi sannan
a mutu gurgurdan tambayar da aka yi
yawa sannan maganar da kake faɗi kamar yanda na faɗi maka a baya akwai maganar da ka faɗi cewa mu shigo cikin jam'iyyar da ba ta mu ba mu ce ya akai suka tsayar da wani to ka san abin da Supreme Court ta faɗi akan cewa akwai abu na cikin gida kai ba ka da daman ka shiga ciki kai questionin wasu akan abin da suka gabatar sannan mun gani da kake faɗi har wa yau na cewa suna da dama a takaice dai ga takarda nan an mika da sun ce wannan takardan ba mu san inda ya samu ta ba kuma ba mu muka bada ita ba kamar yanda ake faɗi shine kana da daman ka je kasuwa kai printing tunda ka gama makaranta kai printing ta kai da
kai kana alayhi kana ikirarin
bari ta kurawa
shugaban kasar Najeriya ya je kasuwa ya buka takardar bogi kenan
tambayar
idan kana ikirari ne kaga shi ma sai mu dauko wani sabon magana kuma
a'a kana ji ba
ikirari kake yi na shugaban kasa ya shiga kasuwa ya je kamar yadda wasu jagirai wanda kai a matsayin ka na lawyer bai kamata ka faɗa haka ba
bari mu yi wannan abin da ya bayan dai don ana fahimtar bayanan idan an hargitsa muhawarar lokacin da ake sauraro ba za a fahimci bayanan kowa filla ba awal dai ka ji maganar ka sai bari sai na jin kurawa na ga yana nema yi ma wani mummuni
ina ne mun
ka kare kanka sai shi kuma sai yi magana mu ji
hutu yawa maganar da muka sani wanda ya tabbata shine takardar da aka kaddamar da ita sun ce ba daga gunsu bane kuma ba su san inda ya samu ta ba don haka maganar tambaya nake maka cewa shin a ina ya samu ta shin wanda ya gama makaranta yana da daman ya je ya designin certificate according to yanda yake so ne ko yayane ne saboda makaranta dai ta ce ba daga koda tasa ta bata kamar yanda ya faɗi cewa tasa ta bata ko sanda ya zai je exile ko wani abu da sauransu yaushe ne ya je suka kuma ba shi wannan ba su sanda wannan takardar ba don haka kuma kwasan su ba irin mu bane da muke yin abu kara zube idan an yi wannan case din ya jima a gaban su duk comprehensive bayanin da ya kamata su bayar sun bayar don haka ba wai yau a wannan shirin ne muke so mu karrara wannan maganar cewa takardar da ya kaddamar da ita a kotu ba wai daga wajen su take ba kai ka sani kowanne dan kasa ya sani kuma abin da ya tabbata kenan shine abin da nake so ka fahimta amma maganar ina zargin shugaban kasa ina da dama in aje tambaya ta a irin tsarin da nake so amma ba za ka tsara samun cewa na ce shugaban kasa ya je yayi design takarda ba tambayan ka nayi mutum dan ya gama makaranta yana da hurumin ya je yayi design takarda a irin tsarin da yake so saboda su dai sun ce wannan takarda ba daga wajen su bane
yawa to a hadisa baka kura muna jin kai ba da an faru wannan
ba da ba risa da yubi nan da ya gudana killa ba
da ya bi shi fillafilla ba wato abin da ya faru kamar yadda na fara maka bayani a baya na gaya maka cewa su wannan jami'a ko a baya misali da suka ce irin wannan ba shi ne irin karar certificate ɗin da suka bayar ba a 1979
eh yawa
satabwa abin da suka faɗa kenan na ɗaya kenan na biyu abunnan dalili na PDP suka tun kawo da shi akan cewa an yi forgery to sai bayani ya zo daga baya daga cikin jami'ar kuma cewa normally lokaci zuwa lokaci sukan canza taswira ta certificate ɗinsu canza taswira na certificate kuma idan na kai ba ta kai applying a baka wani ba za a baka na shekarar da ka gama ba na wannan shekarar da kai applying a cikin ta a lokacin ba shi na wannan lokaci shi ne za a baka na biyu kenan na uku kuma maganar da kake na maganar mutum ko yana da ba wani wanda yake da hurumin ya je ya forgery ai forgery is an offense misali on da Nigeria in fact on da ba tuwa di only ma across the globe forgery is an offense so babu wanda yake cewa wani ya je ya forgery ko kuma wani yana encouraging forgery amma abin da zaka gane a America abin da bayani ya fito daga cikin jami'a da kuma masana da suka yi karatu a can da wanda wasu suke zaune a can bayanin da muka samu da in kana son ka tantance magana ba ma certificate da kake bukata ba transcript da kake bukata shi ne dai baka cikakken bayani na mutum ba wai maganar certificate ba
to kai zo ne aka
harin da ne kake
to wani aka ba
ga mutum ba saboda ba ma ku san me za ku je ku nema a gurin ba
to wani aka ba ainin din Najeriya
ainin ai certificate
da ba ko certificate
shine abin da ake a wajen danka amma in wai bintike kake so kai a kaina misali ni ba Mr. Abubakar Kurawa na ce maka na je Harvard na yi karatu law shekara kaza zuwa kaza din kana son ka tantance dan ka dauki kwalin Harvard da na bayar kace da shi za ka yi bincike ba za ka samu abin da kake so ba in dai a America ne sai ka nemi transcript ina shine zai bayyana maka ni da abin da nake ikrari akan nayi
ba da samu mutanen PDP da mutanen Atiku Abubakar ba transcript suka je nema ba ba mamaki yayi amma yanzu dalilin da ya sa takardar da ya kaddamar da ita wanda ya kike zargin cewa wanda suke zargin cewa ba da gaskiya ba ne ne dalili
a rage dade ina son mu fahimci juna
tuma da tuma mu tsaya nan sai Allah ya bai duhu nan rana wato insha Allah mu dawo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da zamu tabo a wannan lokaci din shine batun takardun tunubu na karatu wanda wasun su ba gabatar da su a lokacin da tunubu ya tsaya zabubbuka a can babu lokacin da ya tsaya zaben takarar sanata da kuma gwamnati a Lagos me yasa za ake kawo nan takardu na makaranta irin ta Chicago muna fata za ku kasance da mu yanzu muna son mu gode wa shi wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya da baki nasa da suka hada da barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington ku huta lafiya
a gaida da Ali Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to a takeice shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarhojiyar Litinin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu inda ya ji da cikin goyon bayan sa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas yayin da kuma ya jaddada da wajibcin kare fararen hula Palestino ya kuma da kuma rage barna da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin a dai bangaren kuma sakataren jirgin majalisar dinkin duniya Antonio Guterres yayi kira ga gaggauta sakaita wuta a Gaza wanda yace tana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan yaran Falastinawa a kowace rana yayin da kuma tun sulhu ya ci gaba da tsayawa cikin ɗaukar kowane irin mataki a ran Litinin ne hukumar soji da ke mulkin kasar Mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu harare uku da suka kai a birnin Bama kuma aka harkokin wajen kasar ta ce rahoton na kungiyar Human Rights Watch da aka fitar a makon da ya gabata ya dauki matakin son zuciya da san rai wajen sanya sojojin kasar daidai da kungiyoyin yan ta'adda masu dauke da makamai
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.